Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana da wannan dare Litinin 1 ga watan Afrilu shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 19.25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana jibu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya Nomad Dalal da Niya. A birnin kuma su kuma za a saurare mu ne ta Alfa Radio yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da dare, Baba Yakubu Makeri ne tare da Amina Buhari Auna a wannan karo zamu gabatar muku da shirinmu na wannan dare. To ko bayan kun gaba jin labarai za ku ji cewar kotun da'ar ma'aikata a Najeriya ta baiwa wata daraktan hukumar da'a wato ta ba ta sammaci ta bayyana a gabanta akan shari'ar babban alƙalin Najeriya Chief Justice Walter Onnoghen. Duk da cewar gwamnatin tarayya ta yi ƙarin mafi ƙarancin albashi zuwa 30,000 amma har yau da sauran rina aka ba saboda kaya sun yi tsada a kasuwa, lamarin da ke jefa talaka cikin wani hali na ni'asu. Akan haka ne kuma za mu nemi ku kira ku ba da ra'ayinku akan wani irin taimako ne ya kamata gwamnati ta yi wa ma'aikata bancin ƙarin albashin. Lambar mu kaman kullum ita ce 202-205-6555. Sai a ƙara alamar tari kafin a kira mu. Ali Mustapha Sokoto kuma na tafi da shirin labaran wasanni, amma duk sai kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga kuma yadda duniyar ta yi ne. ‘Yan jam’iyyar Democrats da ke wani kwamiti na Majalisar Wakilai na Amurka ke shirin neman hukuma ta tilasta wa babban jigon gudanar da bincike na musamman Robert Mueller ya miƙo cikakken rahoto da ya yi na binciken katsalandan ɗan Rasha a cikin zaɓen shugaban ƙasa na Amurka na shekara ta 2016. Kwamitin ta yi kira a hanzarta miƙo cikakken rahoto kafin gobe Talata. Rahoton dai na tsawon shafuna 400 kuma ya kunshi shaidar mutane da dama a cikinsa. A satin da ya gabata ne Attorney General na Amurka William Barr ya ce zai sako rahoton zuwa tsakiyar watan Afrilu ko ma kafin lokacin bayan an cire bayanan sirri a ciki. Ganin cewa ba tabbas ko za a iya samun rahoton kafin gobe Talata, 'yan kwamitin Majalisar Wakilai sun amince da su jefa ƙuri'ar neman tilasta kawo rahoton jibi Laraba. Shugaban ƙasar Venezuela Nicolas Maduro ya sanar da cewa cikin kwanaki 30 da za a gyara wutar lantarki a wani jawabi da ya yi ta gidan talabijin ɗin ƙasar. A cewar Maduro, wannan shiri zai kuma taimaka wa gwamnati ta shawo kan matsalolin ruwa da sadarwar ƙasar. Jiya Lahadi, 'yan ƙasar sun fito sun nuna rashin jin daɗinsu da yawan ɗauke wuta da ake yi. Ta hanyar yin zanga-zanga suna bugun tukwane da ƙone-ƙonen shara a kan tituna, suna faɗin kalaman ɓatanci kan shugaba Maduro. Maduro ya ce za a ci gaba da rufe makarantu kuma za a rage yawan kwanakin ranakun aiki domin rage amfani da wutar lantarki cikin kwanaki 30 ɗin da za a yi. Haka kuma ya ɗaura laifin rashin wutar lantarki kan Amurka. Shugaban adawa Juan Guaido ya ce wannan rashin kulawar gwamnati ne. Ayyana samun nasara kan kungiyar ISIS a Syria ya sa iyalan da ISIS ta yi garkuwa da 'yan uwansu sun sake samun ƙwarin gwiwa, inda Dubai ke tambayar dakarun haɗin gwiwar da Amurka ke jagoranta inda 'yan uwansu suke. A makon da ya gabata, dakarun SDF suka sanar da fatattakan 'yan kungiyar ISIS daga tungarsu ta ƙarshe a Bahus da ke gabashin Syria, suka kuma ceto dubban fararen hula da ake amfani da su a matsayin kariya. Har yanzu, a cewar kungiyar kula da 'yancin bil'adama ta Syria, kusan mutane 20,000 ne kungiyar ISIS ta yi garkuwa da su. Muna fatan sanin abin da ya faru da 'yan uwanmu, a cewar Ansaf Nasir, wadda ta rasa mijinta tun da ISIS ta kama shi a watan Agusta na shekara 2014. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Matan nan 'yan ƙasar Vietnam yanzu haka ita ce kadai ta rage a hannun hukumomin Malaysia da aka zargi da ake zargi kan kisan dan uwan shugaban kasar Korea ta Arewa Kim Jong-un. A cewar lauyan Duan Tae-hung, yau Litinin wanda yake karewa ta amsa laifinta kan tuhumar amfani da guba wajen illatar da wani. An tuhumi Hong da sakawa Kim Jong-nam guba a fuska a filin saukar jiragen sama na Kuala Lumpur a watan Fabrairun shekara 2019. Tuhumar kisan kai da ake tuhumarta da shi an yi watsi da ita a watan da ya gabata akan matar ƴar Indonesia Siti Aisha. Matan biyu dai su kadai ne waɗanda ake tuhuma bayan wasu da ake zargi ƴan Koriya ta Arewa sun bar ƙasar ranar da aka kashe Kim. Lauyoyin matan biyu sun ce matan suna cikin haɗarin rasa rayukansu, kuma ofishin jakadancin Koriya ta Arewa da ke birnin Kuala Lumpur yana da hannu a kai.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kafin mu kai ga batun ma'aikata da ƙarin albashi da matsadar rayuwa da suke fama da ita, bari mu faro da batun kotu, inda yau kotun tsarin ma'aikata a Najeriya da ke sauraren shari'ar babban alƙalin kotun kolin Najeriya Walter Onoge ta ci gaba da sauraren shari'a a birnin Abuja. Ga dai rahoton Hassan Maina kaina akan haka.
A zaman sauraren shari'ar da aka yi yau da rana, kotun da'ar ma'aikatan wato CCT ta nemi wata darakta a hukumar da'ar ma'aikata wato CCB uwar gida Teresa Nwafo da ta bayyana a gabanta Jibila Raba dangane da wannan shari'a da ake wa babban alƙalin kotun kolin Najeriya mai shari'a Walter Onogen. Wannan ya biyo bayan ambatanta da Onogen yayi a matsayin daya daga cikin shaidunsa. Mai shari'a Walter Onogen a yau ya gaya wa kotun cewar ya yi niyyar kirawo shaidu guda uku don kare kansa a tuhume-tuhume shida da ake masa dangane da kin bayyana kadarorinsa. A zaman wannan kotu Juma'a ta gabata dai, Onogen ya nemi a yi watsi da kalar baki daya bukatar da kotun take amincewa da ita. Lauyan da ke kare Walter Onogen Adeboyega Awomolo ya bukaci kotun da ta gayyato darakta a hukumar ta CCB a matsayin daya daga cikin shaidunsu. Ali Umar shine lawyer mai gabatar da kara. Yace ba su da ja akan bukatar lauyoyin mai kare wanda ake zargi, kuma suna farin cikin ganin wannan shari'a ta ci gaba. Sai dai kuma lauyan da ke kare Onogen ya ke ce ufan ga ƴan jaridu. Barista Yakubu Saleh Bawa wani lauyan tsarin mulki ne a Najeriya.
Eto abin da yake faruwa haji Hassan shine alin misali a bayan da aka gabatar da shaidu su masu gabatar da kara prosecution a turance, sai kotu ta ce ai shi babban jaji yana da case da zai ansa. Mu dai a matsayin mu na lawyer gaskiyar shine muna da namu hujjojin da muka ga yin haka to ya saba ma doka, amma yake da hurumi a matsayin sa na alƙali ya ce ai hakan kuma ai haka. To yanzu da aka ce yana da case da zai ansa, yanzu zai shiga abin da muke kira defense wato kariya ya kare kansa. Kuma duk wanda yake ganin shaidar wanda zai zo ba da shaida a gaban kotu yanda kariyarsa za ta zama da tasiri da inganci ya iya fitar da kansa a cikin wannan sarkakkiya da ya samu kansa, yana da iko ya bayyana cewa a gayyaci wannan. A turance ita da aka ce ta zo wato abin da muke kira shi subpoena, wato takarda ce za a ba ta ta kotu ana buƙatar ta kasance. Idan ya ga kawo ta zai taimaki case din, yana da hurumi yana da izini kuma da ikon a ce ya ce a kawo ta ta bayyana kuma ta ba da shaidar da yake so ta gabatar a gaban kotu.
Laraba ne dai idan Allah ya kai mu za a ci gaba da zaman sauraron wannan shari'a. Hassan Maina kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla a gaida Hassan Maina kaina. To yanzu bari mu koma mu ji yanda ƙarin mafi ƙarancin albashi ya fara janyo tashin farashin kayan masarufi a Najeriya, lamarin da ke nuna jefa talaka cikin wani hali mawuyaci, inji kungiyar ma'aikatan kamfanoni ta TUC. Ga rahoton Nasiru Adamu Eli Kaya akan haka.
Ƙungiyar ma'aikatan kamfanoni ta Najeriya TUC ta nuna fargabar tuni ƙarin mafi ƙarancin albashi naira 30,000 ya sanya tashin farashin kayan masarufi a kasuwanni. Shugaban ƙungiyar Comrade Boboye Kaigama ya ce gabanin fara aiwatar da ƙarin albashin har kayan masarufi sun ƙara tsada da hakan zai sa naira 30,000 din ma ba za ta biya bukata ba. Duk da yabawa da yadda majalisar dokoki ta bincike da ƙarin albashin, Kaigama ya ce a iyali mai mutum shida kudin albashin zai iya ba wa kowa naira 50 ne ga cimaka ɗaya cikin uku a wuni banda sauran tsawonin yau da kullum kamar kudin wutar lantarki magunguna kazalika da ihsani ga ƴan uwa da abokan arziki. Kakakin ƙungiyar kwadago ta ULC wato United Labour Congress Comrade Nasir Kabir ya ce gwamnati ya dace ta ɗau matakin magance wannan barazanar ba wai fakewa da ita ba.
PWC abinda muka tattauna hakkin gwamnati ne ta yi ƙoƙarin magance wannan idan ba haka ba mu za mu mata buri. Saboda wannan abu da kake gani gwamnati tana sane da abubuwan da yake akwai Consumer Protection Council ICP aikinsu ne su zo su tabbatar da cewa babu abin da ya tashi a kasuwa kuma babu wani ɗan kasuwan ko kamfani da ta yi yunkurin ƙari. Akwai wasiƙun da shi kan shugaban ƙasa mun sha rubuta mishi ba abin da ya yi a kai. Saboda haka wannan wajibi ne gwamnati ta tashi idan ba ta tashi ba mu mun gaya wa kamfanonin ai kada wani ya kuskure ce zai fake da magana ko ƙarin albashi ya ce zai wani abu saboda gwamnati na benefitin daga abubuwan da suke dan ba su a kasu. Wannan shi ne kawai magana.
Masanin tattalin arziki Shehu Ibrahim Madugu ya ce yau maganganu da ta jijiyar wuya kan wannan lamarin shi ke haddasa ma dai wannan ƙalubalen.
Albashi kullum ana ƙara shi ko ba ma an yi wannan wanda ake faɗa yanzu general a ɗaga mafi ƙanƙancin albashi daga 2018 da kuma 2030 ba. Wajen bakin aikin ka duk shekara ana ɗan ƙara albashi ana bisa ga ƙwazo na ma'aikaci da sauransu. Private sector su suna ƙara a yi yarjejeniya tsakaninsu da 'yan unions da management na kamfanonuka kuma suna ƙara albashi mai yawan gaske ba kaɗan ba. Amma ka taɓa ji an ce maka 'yan kasuwa sun ƙara kuɗi saboda an ƙara wa ma'aikatan private sector albashi? Saboda ana yin shi ne bisa ga tsari yadda ya kamata. In gwamnati ta aka zauna za aka duba 'yan kwadago A saboda sha'anin rayuwa abubuwa sun canza albashi mafi ƙanƙanci yanzu ya yi kaɗan saboda al'amarin rayuwa ya kamata a ɗaga. To ba ihu za a zauna a ta yi ba. Za a zauna ne tsakanin 'yan kwadago da gwamnati a yi shi cikin tsari da nitsuwa su a gama a yarjejeniya za a yi fasin ba tare da an yi ta ihu ya sa kowane ɗan kasuwa ya ɗaga hankalinsa yana jira to shikenan wannan ƙarin ma in aka yi zai zama ko oho kai almaɗan ma'aikaci in ma an ƙara ba da time ka fito ka karɓi kuɗin transfer ya ƙaru kuɗin shinkafa ya ƙaru man gyaɗa doya sai ga abin nan bai maka amfani ba. Surutu da cece ne ka ce da ake ta yi akan irin wannan al'amuran shi ne yake kawo.
Gwamnatin Najeriya da ta amince da ƙarin da kuma musanta barazanar ƙara haraji da kashe 50 cikin 100 don samun kuɗin biyan albashin. Nasiru Adamu Alhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Allah na magani, talakawa ba na magani, kaga don filar makula da su.
To madalla a gaida Nasiru Adamu Alhikaya. Sai dai waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 4 ne da minti 43 na rana a nan Washington. Yanzu kuma lokaci ne da za ku kira mu ko bayyana mana ra'ayinku kan kowane irin taimako ya kamata gwamnati ta yi wa ma'aikata bancin ƙarin mafi ƙarancin albashi da ta yi musu na 30,000. Lamarin da ya janyo tashin farashin kaya na masarufi kuma da tsadar rayuwa a Najeriya. Lambar mu da za ku kira 202-205-6555. Amma kafin nan sai a shakata da wannan waƙar da ke zuwa.
Ubana, yar ya haife ni, bai kula da ni ba, bai bar ni na ji daɗi ba. Ubana ga yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da ƴaƴan ma ya dubawa ubannin mu ku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin mu ku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa yau na shagiya da ta ba ba ne gani nan ban da ta ba
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Ta mun samu kiran farko daga jihar Kaduna. Waye ne a Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amma alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Ba wai ku muke ribarka da yammaci.
Yawa Alai Musa.
Sunana Alhaji Musan Garo, mai rezo da rikoda kasuwar Kawo Kaduna Najeriya.
To bismillah Alai Musa.
To alhamdulillah, idan muka dauki wannan irin batu abubuwan da ke faruwa dangane da ƙarin albashin nan, gaskiya al'amari agare idan muka dauki Najeriya, ma'aikatan Najeriya gaskiya al'amari ba su kai fatar wanda ba su aiki a Najeriya ba. Kuma kaga yanzu wannan ƙarin albashi ma da aka yanzu ya janyo wa mutane wani dangwam da sauransu, saboda duk wani mai saida hudda da harkar kasuwanci yanzu a Najeriya za ka ga kayan ma wasu fakoye cibilolin ba ba sa fitar da kayan saboda sakamakon wannan ƙarin albashi da aka yi. Su kuma ma'aikata kaga an ƙara musu albashi da hannun dama, an kafe musu da hannun hagu. Da haka muna kira ga gwamnatin tarayya, an daina yadda za ta yi tabbatar da duk wasu abubuwa da za a nema ma'aikatan nan sauki, domin gaskiya a nema musu, domin gaskiya al'amari akwai matsaloli da yawa cikin wannan ƙarin albashi.
To mun gode ku da
gaskiya.
Yawa, har yau dai muna jihar Kaduna ɗin. Waye na biyu a Kaduna?
To, kiyama Alhaji Musa Garu, da fata an sauka lafiya.
Oh, to.
Barka da lasariya.
Yawa, Murtala.
Sunana Murtala, ana kiran ku da jihar Gasa Kaduna tarayyar Najeriya.
To, bismillah.
To, a ba da ku makeri, ka san kowa ya ce rariya ya ce ya san za ta zuba. A wannan kafa na ku mun sha gawa ma'aikata duk abin da aka dan kara musu su hakura, dan a ƙarshe zai zo ya haifar da tsamar idoli. Mu yanzu kaga mu da ba mu aikin gwamnati da zufanmu da ƙarfinmu muke nema, sun ja mana komai ya taki, wanda mutane kusan miliyan 200 ba su ce ko miliyan a ce 50 ma'aikata ba, miliyan 150 masu ci ne da gumunsu da zufansu.
To, me ya shawaranka ga gwamnati, me ya kamata a ce gwamnati ta yi?
Abin da gwamnati zake so ta yi shi ne maganar da ake cewa na haraji ta yi haƙuri, gaskiya kar ta ƙara haraji. Sannan kuma su ma talakawa ƙara waiwayansu, saboda dukkanmu 'yan Najeriya ne, ba biyan ku makeri. Abin da za mu ba da shawara ke nan.
To, mun gode ƙwarai da gaske Murtala. Bari mu je jihar Niger. Wani ne a Niger?
Muhammad Bello Umaru.
To, Muhammad Bello, duniya na sararin ka. Bismillah.
Hello?
Bismillah, Muhammad Bello. To, da alamar layin Muhammad Bello bai tsaya ba, bari mu je har yau dai muna jihar Niger din.
Assalamu alaikum.
Amma alaikum salam wa rahmatullah.
Suna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin Maigode a Kimba.
To, Malam Ibrahim, muna sauraron ka.
Sai dai tashar tawu bata redan na bai kamo tashar taku da kyau, ban ji abin da kuke tattauna a kan shi ba.
To, ƙarin albashi ne da aka yi, sannan kuma aka samu tsadan kayan masarufi. To, muke cewa me ya kamata gwamnati ta yi wa talaka ya samu sauki duk da wannan ƙarin albashin da aka samu?
A gaskiya abin da ya kamata musamman hukuma ta tarayya ta yi game da ƙarin albashi, to ya kamata a ce ɓangaren abubuwan da ake sarrafawa a Najeriya nan ya kasance an farfaɗo wanda da kamfanoni, wanda yake wasu abubuwan da kanmu za mu tsaya mu sarrafa mu gyara ba tare da sai an shigo mana su daga waje ba.
To, mun gode ƙwarai
da gaske. Abin da ya kamata gwamnatin tarayya ta yi mana kenan.
To, mun gode ƙwarai da gaske Malam Ibrahim. Bari mu je jihar Bauchi. Waye a Bauchi?
Assalamu alaikum, sunana Rabiu da ke gwada lokal marukumar gama Bauchi.
To, Malam Rabiu, duniya na sarrinka.
To, a zahirin gaskiya dai ya kamata kayayyakin masarufi abin da ya yafi 'yan kasuwa su tausaya su taimaki ƙasa a rufe da kaya. Ya kamata kuma gwamnati ta sa ido a kan masu adanta kaya a game da talakawa. Su kuma ma'aikata da aka musu ƙarin kuɗi ya kamata su riƙa kula da ayyukansu.
To, mun gode. Yawa, to bari mu je jihar Yobe. Wane ne a Yobe?
Ibrahim Belgrade ne daga karamar hukumar Tarma jihar Yobe, Najeriya.
To, Malam Ibrahim, duniya na sarrinka.
Wato, ƙarin albashi dai an yi kamar yadda kuka yi bayanin nan, a gaskiya kuma wanda suka ƙara wannan abubuwan gaskiya ba su bai kyauta ba haka ne, sabida ba za a ga ƙarin ba. inda aka kara ka masarufi kudi to gaskiya karin nan da aka yi kamar ta ayi shi ba. Saboda haka shawarar da zamu bai gwamnati ta san hanyoyin da za ta yi ta magance wannan matsalar, saboda ba a samu ci gaba kenan.
To mun gode kwarai da gaske. Bari mu shiga jamhuriyar Niger. Waye ne daga Niger?
Assalamu alaikum.
Amma alaikum assalamu alaikum.
Umma mala ali ne da dukkan nuta cikin jamhuriyar Niger.
To mala ali bismillah duniya na sarin ka. Mala ali da nan? To bari mu je jihar Rivers tunda layi mala ali ya katse. Wani ne a Rivers?
Kana magana da Hashim Abba dan Albashire da
Dawud. To mallam Hashim sai ka tsaya da kyau line ka na dan abun nan tangarda. Tsaya da kyau ka bada bayani. Mallam Hashim na sare mu. Eh line naka ne ka samu ri ka tsaya da kyau.
Kuna magana da Yusuf Babanga Jami Trader Ringin.
To daga Jigawa kenan. Bismillah muna sarin ka Yusuf.
To gaskiya wannan karin albashi muna alfahari da shi kuma muna tabarin ciki da shi. To amma babban abin da muke fuskanta wajen karin albashi zaka ga cewa in an kara albashi kaya sun hauhawa. Dole ne gwamnati ta yi kokari ta ga ta magance hauhawa farashi kafin ainihin ta yi wa mutane karin albashi. Don ma amma idan an yi wa mutane karin albashi kuma kaya sun riga sun yi tsada, to kaga karin wannan albashin bai da amfani. Don haka muna fata gwamnati za ta tsaya tsayin daka wajen ganin cewa ta sauƙaƙa wa mutane sauƙin rayuwa. Ma'ana kayayyakin an ƙara albashi ba su tashi ba, amma in kaya suka tashi idan an yi ƙarin albashi to kaga ya zama aikin banza. Mai magana Yusuf Babanga Jami Trader Ringin.
To mun gode kwarai da gaske mallam Yusuf. Bari mu je jihar Niger. Wani ne a Niger?
Niger Garba da kaske kajin kuro Baba Aisha.
To mallam Garba duniya na sarin ka.
To a gaskiya wannan ai ni a ra'ayi na ga namu ne mai kasuwa ma garanti din da su ba su taba hakuri cewa an kara ma'aikata albashi su hakuri da abin da ke sayarwa ba a sai sun kara. Ni a nawa gaskiya gwamnati ta yi wani ba kai kaɗai da control price da kamata. Yawwa.
To mun gode kwarai da gaske. Bari mu je mu ɗauki kira ta ƙarshe daga jihar Katsina.
Assalamu alaikum ta'ala barkatu.
Amma wa alaikum assalam.
Eh kana tashi gaba Iliya ne tanki da kyayi da kun daura.
To mallam Iliya bismillah.
Eh hakika wannan karin albashi da aka yi kuma aka samu karin samun rufi to ya kamata gwamnati ta duba wannan kasafiyan da yake ciki. Ya kamata ta naka an gwamnati ne za su bi ne inda aka ga karin kaya to ya kasance gwamnati ta yi magana.
Amin su mami. Amin su mami. Mun gode kwarai da gaske da kira mallam Ilyas ne kuma ka kawo ƙarshen ɗaukan kira. Mun gode muku sai gobe. Tuma da Allah yanzu kuma lokaci ne da Alhaji Aliyu Mustapha zai zo mana da wannan shiri.
Labaran wasanni.
Jama'a muna fatan mun same ku lafiya kallau a wani sabon shiri na labaran wasanni. Ya juma kadan zamu ga muku kocinin da suka fi kowa samu albashi mafi tsoka a duniya, amma yanzu bari mu fara da maganar Premier League wanda abubuwa da dama za su iya canjawa kan kungiyoyi da dama a cikin wannan wata na Afrilu wanda abun ya dogara ne akan yadda suka share fagen wasannin da za su soma a cikin wannan mako da muke ciki. An misali nan da kwanaki biyu wato ranar Laraba din nan mai zuwa kenan abubuwa za su iya canja wa kungiyar kwallon kafa ta Manchester City idan sun samu nasara akan Cardiff City da za su yi wasa da su, yayin da ita ma Tottenham za ta nemi hanyar da za ta koma sama in ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Crystal Palace a gwaza da za su yi. To amma tun daga wasannin gobe Talata da dare in Allah ya kai mu wasar da Manchester United za ta yi da Wolves zai sa ko za ta cira a matsayin da take na hudu akan allon Premier League inda take matsayi na hudu a hali yanzu din. To yayin da wannan take faruwa ne shi kuma coachin Arsenal wato Unai Emery yake cewa sakamakon wasannin da za su yi a cikin wannan wata na Afrilu ne zai sa a san ko za su samu su shiga gasarcin kofin zakaru wato Champions League yanzu a zure a wasannin da aka yi a cikin wannan shekarar ta 2019 Arsenal ta gwabza kuma ta doddoke manya-manyan kungiyoyi da suka hada da Chelsea da Manchester United a wasannin da suka yi a gidanta sannan kuma ta yi kunin doki a wasannin da ta yi da Tottenham wanda wannan ne yasa ita Arsenal din take neman ta zama akalla cikin daya daga cikin manyan kungiyoyi guda hudu da ke cikin Premier League din ha kuma shi Emery da ya ce wa'annan wasannin ne suke taimaka musu da karfafa musu zuciyar cewa za su samu shiga cikin gasar Champions League wato ta zakaru kenan to yanzu dai yanda muke dinnan idan ka dubi allan Premier League za ka ga cewa Liverpool ita ce a sama da maki 79 sai Manchester City da maki 72 yayin da Tottenham da Manchester United suke a matsayi na uku da na hudu inda kowace su take da maki 61 kasan kocin da suka fi samun albashi mafi tsoka a duniyar nan a halin da ake ciki yanzu mun san cewa albashin kowane koci ya dogara ne daga irin karfin kungiyar da yake wa aiki da kuma shi kansa gwanin tasta to amma akwai kasashe gogaggu da suka yi suna a duniya wanda aka san cewa suna biyan albashi mai tsoka sosai ga kocin da suka hada da kasashen Spain da Germany da Brazil da Faransa to amma a baya-bayan nan China ta zo ta haye su duka domin a cikin shekaru biyar da suka gabata an ce ba kasar da take biyan koci albashi mafi tsoka kamar wanda ita China take biya wannan yasa sanannen kocin na kasar Italia wato Marcello Lippi wanda ya yi jagorancin kungiyar kwallon kafa ta China yake samun albashi da yake dala miliyan 28 kowace shekara daga mutanen China din haka shi ma kocin Germany wato Joachim Löw yana daya daga cikin mutanen da suka samu albashi mafi yawa musamman lokacin da ya kai kasar a cikin gasar cin kofin duniya na 2018 lokacin da ake biyan sa dala miliyan 4.5 kowace shekara ita ma Faransa ta yi biyan kocin ta wato Didier Deschamps albashin dala miliyan 4 na shekara-shekara a bazarar da ta gabata bayan da ya samu kai kasar ta ci kofin ta na biyu na duniya jama'a wannan shine karshen labaran wasannin wannan litinin sai wata litinin din da Allah ya nuna mana mun bar ku lafiya daga Washington
kuma da Allah yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku labarai amma wannan karo a takaice
Jam'iyyar Democrats da ke wani kwamiti na Majalisar Wakilai na Amurka ke shirin neman hukuma ta tilastawa babban jigon gudanar da bincike na musamman Robert Mueller ya miƙo cikakken rahoto da yayi na binciken katsalandan din Russia a cikin zaben shugaban ƙasa na Amurka na shekara 2016. Kwamitin ta yi kira a hanzarta miƙo cikakken rahoton kafin gobe Talata. Shugaban ƙasar Venezuela Nicolas Maduro ya sanar da cewa cikin kwanaki 30 za a gyara wutan lantarki a wani jawabi da ya yi ta gidan talabijin din kasar a cewar Maduro wannan shiri zai kuma taimaka wa gwamnati ta shawo kan matsalolin ruwa da sadarwar kasar Ayyana samun nasara kan kungiyar ISIS a Syria ya sa iyalan da ISIS ta yi garkuwa da ƴan uwansu sun sake samun ƙwarin gwiwa inda dubbai ke tambayar dakarun haɗin gwiwar da Amurka ke jagoranta inda ƴan uwansu suke A makon da ya gabata dakarun STF suka sanar da fatattakar ƴan kungiyar ISIS daga tungarsu ta ƙarshe a Baghuz da ke gabashin Syria suka kuma ceto dubban fararen hula da ake amfani da su a matsayin kariya
to duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirin mu sai da safe za ku ji wasu abokan mu dauke da sauran shirye-shiryen mu amma kafin mu sallama da ku muna isar da gaisuwar ta'aziyya ga iyalan Alhaji Faruku Umar Aliyu wanda Allah ya wa cikawa a cikin wata mummunar gobara ta tashi a gidansa dake birnin Kebbi a daren Litinin din nan inda ita ma matarsa Malama Nasara a cikin wannan gobara Allah ya kawo ajalinta Allah ya ji kansu ya rahamshe su ya baiwa iyalansu hakuri na jurewa wannan babban rashi mu kuma Allah ya kyautata namu ƙarshen yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Amina Buhari Auna ta taimaka muka gabatar da wannan shiri da wacce ta shirya kuma ta bada umarni Malama Juri da injiniyan mu na wannan dare Mr. Chan baba ya kuma kiri ne daga nan Washington yake sallama da ku Allah babu alkhairi dan nasa amin summa amin assalamu alaikum